Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani. Sarauniya, Fara'a, Nomad, Download da kuma Niya. Su kuma suna wurin computer a lokacin da suke son kama tashar to su daddangwala voahausa.com. Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hatsi kuma bayan labaran duniya za ku ji yadda wasu ƴan jihar Borno ke kira ga shugaban kasa da ya sa baki game da dakatar da sanatan jihar su sai kuma mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed bayan nan kuma akwai mu dauke da labarun da suka dauke hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru kana mu kawo muku sakonnin da ku masu haro ku kai ko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran. Fararen hula da dama sun mutu sannan wasu kuma sun samu raunuka a arewacin Syria a wani harin gubar iska wanda masu lura da al'amura da jami'an diplomasiya da kwararru ke zargin sojojin gwamnati masu biyayya ga shugaba Bashar al-Assad kuma masu alaka da Rasha da aikatawa. Wata hadakar kungiyar agaji na yammacin duniya ta faɗi tun farko jiya Talata cewa adadin mutanen da suka mutu a garin Khan Sheikhoun da ke lardin Idlib sun kai 100 yayin da kuma wasu 350 suka dimauta. Kasar Rasha dai ta fito karara ta nisanta kanta daga wannan haran. Ita ma gwamnatin Syria ta sha ƙarya ta zargin amfani da makaman guba kan farar huda a tsawon yakin da aka kwashe shekaru 6 ana yi. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai taɓo batun wannan harin da aka kai a kan wato kan Sheikhoun a wani zama na gaggawa a yau ɗinnan Laraba. Daga can kuma kudancin ƙasar masu sa ido na ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Syria sun ce mutane aƙalla 25 galibin su mata da yara sun halaka jiya Talata a wani harin jirgin sama da aka kai a wurare da dama a gabashin birnin Damascus.
Masu bincike a Rasha sun gano cewa wani haifaffen Kazakhstan mai suna Albakhon Jalilov shi ne kai harin ƙunar bakin waken nan na ranar Litinin a wani cunkusasshen jirgin ƙasa a St. Petersburg. Adadin waɗanda suka mutu a wannan harin ya haura 14 baya ga mutane da dama da ke cikin mawuyacin hali. 'Yan sandan Rasha sun fito da wasu hotunan mutumin da ake zargi wato Jalilov ɗan shekaru 22 da haihuwa wanda suka ce an haife shi ne a Osh Sanam ya zama ɗan Rasha a shekarar 2011. Masu binciken na Rasha za su ce suka ce Dalilov ya ɗana bom na biyu a wata tashar ta St. Petersburg wanda hukumomi suka gano kuma suka hana shi tashi. Har yanzu babu ƙungiyar ta ɗauki alhakin harin to amma hukumomi na nazarin yiwuwar alaƙar maharin da ƙungiyar ISIS.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sakataren Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi abin da ya kira matuƙar takaicin janye tallafin da Amurka ke baiwa asusun Majalisar Ɗinkin Duniya na taimakon bil'adama wanda ke taimaka ma miliyoyin mata da yara a faɗin duniya. Gwamnatin Trump ta faɗi ranar Litini cewa ba za ta ci gaba da tallafa ma shirin asusun ba saboda ta gano cewa asusun na goyon baya tare kuma da taka rawa a ayyukan zubar da ciki da kuma dai shirin nakasa mahaifa a China. Mai magana da yawun Guterres ya faɗi jiya Talata cewa shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi imani cewa an yanke wannan shawara ce bisa ga wata bahaguwar fahimtar da ake ma asusun. Sannan ya yi kira ga masu ba da asusun gudumawa da su ba da himma. A shekara ta 2015 asusun ya karbi gudumawar dala miliyan 979 saboda ayyukan da yake a kasashe 150. Kasar Amurka ta samar da kusan dala miliyan 76 ga asusun wanda ya maida Amurkar ɗaya daga cikin mafiya bayar da gudumawa ga asusun.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Susan Rice mai baiwa shugaban ƙasa shawara a gwamnatin mutumin da ya gada wato shugaba Obama ta tatsi bayanan tattaunawar da hadiman shi da shi Trump ɗin suka yi da wasu mutanen ƙasashen waje bara. Sannan ta bayyana sunansu saboda wata manufa ta siyasa zargin da Rice ta faɗa jiya Talata cewa wannan ba gaskiya ba ne. A wata hira a kafar labarai ta MSNBC, Rice ta ce babu ƙanshin gaskiya a zargin da Trump yayi a watan jiya cewa Obama ya tatsi bayanan sirrinsa, zargin da 'yan majalisa da dama da kuma jami'an bangaren bayanan sirri suka yi watsi da shi. To amma Trump a wasu jerin sakonnin Twitter cikin kwanaki biyu da suka gabata ya yi ta nuni da wasu rahotanni da suka nuna cewa Rice ta bayar da umarnin a tatsi bayanan sirri game da shi. Rice ta ce a aikinta a ƙarƙashin fadar White House takan yi nazarin bayanan sirri a kulliyomin. Ta ƙara da cewa ba sabon abu ba ne ta buƙaci masu tattara bayanan sirri su bayyana sunayen Amurkawan da suka ji suna zance da wasu mutanen ƙasashen waje a yayin tattara bayanan sirrin.
Hukumomi a kudancin Somalia na neman wasu mutane hudu masu aikin bada rigakafin polio waɗanda mayakan ƙungiyar Al-Shabab suka sace. Mutanen waɗanda biyu ne masu aiki na ainihi na bada rigakafin, biyu kuma direbobi, kuma dukkaninsu 'yan Somalia ne. An sace su ne ranar Lahadi daura da garin Luk da ke yankin Gedo. An yi imanin cewa ainihi suna aiki ne da wani shirin ƙungiyar lafiya ta duniya kafin hukumomin yankin suka buƙaci taimakonsu. Muhammad Hussein Gani, ciyaman ɗin Luk, ya ce mutane biyun na kan faɗakar da mutane tare kuma da tare yara saboda masu rigakafi lokacin da aka sace su. Mutanen dai sanannu ne a birnin, hukumomi sun ce wato suna kan ƙoƙarin ganin an maido da mutanen ba tare da wani lahani ba gare su. Kanar Dick Abdi Khalif, kwamandan sojojin Somalia a Luk, ya ce ma'aikatan na cikin gidajensu ne lokacin da wasu 'yan bindiga suka kutsa cikin gidajen nasu suka tasa iyayensu ƙarfi da yaji, sannan suka sa su cikin wata mota zuwa wani lungu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. Kabarin buɗe taskar rahotannin da batun kiran da wasu 'yan jihar Borno suka yi wa shugaba Muhammadu Buhari da ya sa baki cikin maganar dakatar da sanatar jihar su, wato sanata Aliyu Indomi. Ga dai abin da Malam Yahaya ke shaidawa Haruna Dauda biyu cikin wannan rahoton.
Mun ga shugaban ƙasa ya shiru a cikin wannan lamari ɗin. Shi aikin lamari na siyasa ba a yin shiru, domin duk abin da zai ɓata maka siyasarka ya kamata ka saba ki. An san cewa General Muhammadu Abuna President Muhammadu Buhari mutum ne mai gaskiya. Saboda haka idan har zai tsaya yana kallon irin waɗannan abubuwan suna faruwa, kuma ba zai saba ki ba, gaskiya zai gugutar da lamarin demokrasi a ƙasar nan. Shi yasa muna kira da babban murya shi shugaban ƙasa kirawo wannan Attorney General of the Federation ya binciki wannan lamarin so da a samu zaman lafiya a ƙasar.
Sai dai su ma'aikatan mazaɓan Borno ta tsakiya da kuma mazaɓar arewacin Borno dukkaninsu sun samu halartar wannan taro.
Sunana Ibrahim Kyare daga arewacin Borno, ni dan cikakken dan Magumeri ne.
Wannan abin ya shafi dan kudancin Borno ne, so kamar me yasa ku ne ciki ku kuma 'yan arewacin Borno?
Especially ba ma kudancin Borno ba, wannan abin ya shafi siyasar Najeriya ce gaba daya, ba kudancin Borno kawai ba, domin dan dalili ana cikin era na demokradiya ne. To shi Aliyu Indume ya exercising right national democratically yayi magana. To yadda muka gani bai dace mutum in ya fadi ra'ayin shi ko abin da yake gani akwai shi a kasa, maimakon a yi bincike abin da ya fadan nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba.
A wasu dai daga jere za mu fito koyinmu da kwarkwatanmu da mu da 'ya'yanmu mu nuna rashin jin daɗinmu, don wannan abin ya taɓa mu sosai, don shi ne yake mana faɗa a cikin National Assembly kullum an tashi motion shi yake ɗaga, mu ba ma gani wani senator, waɗansu ma in sun tafi kenan, sai wani dawowa su zo su nemi zaɓe shi ne za mu ji muryarsu mu gansu. Amma Alidu mai kam muna bayan shi 100%.
Sannan hankali dai wannan batu na ƙara zafi garin irin yadda ake samun ƙaruwar mutane da ke nuna ƙin amincewarsu da matakin da majalisar ta ɗauka, da ma barazanan yi wa wasu daga cikin wakilan nasu kiran yi, don har ba a samu daidaiton wannan al'amari ba. Haruna Dauda biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla, Allah ya kyauta, a ci gaba da shakatawa da wannan faifan.
Allah ciki haramun ne to ka ce roƙa haramun ne na yadda kiɗi haramun ne ba ni ka halatta waƙa ba irabana mai mu madara gwani abin tsoro na san roƙo haramun ne can walda ma haramun ne sannan bulo ma haramun ce kuma tambola haramun ce sannan tata haramun ce sannan abanu haramun ne haraji ma haramun ne to can hanci haramun ne kuma can rasha ma haramun ce sannan ƙarya haramun ce Allah maganin ba sarki ka biya buƙata ta
To, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 11 ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau za mu karasa jin ta bakin Nura Suleiman wanda yace wata kotu a Bauchi tare da hadin bakin wasu jami'an kotu na jihar da kuma tallafin wani sanannen attajiri sun kwace musu gadon da aka raba na mahaifinsu shekaru 2 a bayan da kotu ta raba musu wannan gadon kuma har su din sun ma riga sun sayar da gidan da aka basu. Shin tana yiwa kotu ta raba gado kowa ya amince da wannan gado da aka bashi a cikin magada sannan kuma a ce bayan shekaru 2 ɗaya daga cikin su yazo ya ce shi baya son nasa sai wannan kotun ta je ta kwace wanda aka ba wasu ta mallaka masa bayan kuma an ba su ta hanyar shari'a sun kuma saida ta hanyar shari'a. Nura Suleiman yayi zargin cewa jarman Bauchi Alhaji Garba Muhammad Noma shine yayi ruwa yayi tsaki da hadin bakin jami'an kotun.
A wannan ai abin da yake da tabbaci kenan wanda na gaya ma kuma a bayyane Garba Noma jarman Bauchi yana da hannu dumu-dumu a cikin wannan al'amari har zuwa ranar da aka yi wannan. Domin yanda aka yi muka san wannan ranar da rigima ya faru a kanin mahaifina Engineer Zubairu Yakubu Turakin Bauchi bayan na same shi na gaya masa wanda aka kwace musu gida muna tare gaba daya. A nan Rabe GBA yake maimaita abin da ya faru a jiya lokacin da ake fidda kayansu yake gaya masa bayan ya roki lauyansu ana ce masa Haruna Yakubu akan cewa to su taimake su ko na kwana ɗaya su bari su shirye kayansu su ebe yake cewa wanda zai iya hana wanda zai iya basu wannan alfarma shine Garba Noma yace ya buga wayan Garba Noma tunda yana da wayansa. Garba Noma yace ba za a basu minti ɗaya ba da a basu wuni ɗaya ba kuma da a basu kowane lokaci ba su fita daga gida kuma gida ba da a sai da shi ba.
To wani dalili
to ai abinda muke mamaki kenan domin Garba Noma bai da wata alaka da mu bamu da jini da shi yawa
kuma duk zuwa kotun nan da aka yi shin an taba gabatar da sunansa a matsayin ko wani wanda yake da hannu a wannan hidima
ai duk zuwa kotun nan da ake bamu taba jin sunansa ba bamu taba sanin abin da ke faruwa ba amma mu dai muna da yakini cewa cikin laujan na akwai nadi domin wannan mata da ake rigima da ita shekaranta 73 matan nan bata san a ba bata san a ba in ta ga Alif ma za ta ce lauje ne
ita
Laraban Gamban Alin Kano amma in ka ga lauyoyin da suke zuwa kan shari'an kai a matsayinka na mai hankali ka tabbata da cewa wannan akwai interestin waɗansu al'umma a cikin wannan.
To yanzu a wani hali ake ciki
yanzu halin da ake ciki shine kotu ta kwace gidan marayu ta kwace gidan wanda ya saya ta mallaka ma wannan mata duda shari'a yana gaban kotu akan a cire ma wancan matansa da ba a bata haƙƙi ba a cire mata haƙƙinta suka kwace wannan kuma lokacin da na koma bayan an kwace wannan gida na je na samu na buga wa shi CR waya budan bakin CR abin da ke gaya mun yace mu shi baya gari sai dai in samu giran kadi bayan mun je wajen giran kadi da ni da wanda suka sayi gida da sauran ƴan uwansa mun kai mutum 6 zuwa 8 yayi abin da ya faru kenan yanzu mutum yana zaune ya raba matansa wata tana wancan gida wa'ansu yara suna wannan gida ya daga mana hankali a yanzu haka maganar da muke yayi ƙara akan cewa shi a dawo masa da gidansa ko kuma a bashi kudinsa kuma ba yayi karan kowa ba mu marayu da muka sayar masa da gida yake karan mu mu kuma mun sayar masa da gida akan hakkin mu ne domin Allah ne ya bamu kotu ta tabbatar mana ga takaddan kotu wanda kotu tabbatar mana ba gida muka zauna muka raba wannan gado balle a ce mun yi san zuciya yawa kuma hukumar gidaje da safiyo ta je ta yi mu wajajen nan kudi na daraja ta zo ta ce kowanne ga kudin sa kotu ta karanta ta ce to ku ɗakin ku kuna da mutum 10 maza kaza mata kaza ga abin da Allah ya ba ku gida mai darajar miliyan kaza wannan kuma ku kuna da namiji daya mata hudu an ba ku gida mai darajar kaza wannan kuna da maza uku mata hudu an ba ku gida mai darajar kaza babban gida kuma an raba wani kana bangare kaza kuna da abu kaza wani bangare kaza kuna da abu kaza abin da yasa kenan kowani gida aka sayar kuma abin mamaki Alhaji Abdul Wahab watan duk gadan nan ba wanda aka ba a taba kiran kowa akan wannan al'amari ba sai ni ko ba a taba nufan kowa
kana jin suna da wani kana da wani matsala ne da su ko kuma me yasa suka fi wato gwada sha'awa akan hidimarka
watan ni dai ina tabbaci saboda matsayina na dan siyasa mai gidanar muke tare da shi ba su zaman lafiya tare da Jarman Bauchi Garba Noma shine Dr. Malam Isa Yagu da tsohon gwamnatin jihar Bauchi kuma karkashin wannan ne shi ya fake don ya ci mun mutunci ya toza tashi a matsayinsa na ni yaran sa yawa domin wannan aka fake sai du daga baya na gane asalin yanda sufan abin yake dan kowace irin alaka na san Garba Noma sama da shekara 45 na san shi tun yana Garba ma bai je maka balle ya samu jarmai shi ma ya san ni yawa amma kowace irin alaka ni bai taba dan da shi ba bayan na ganshi na gaishe shi a matsayin wani mutum wanda na san yake gaba da ni nayi mamaki wannan abu ashe tsohuwar rashin zaman lafiya tsakanin Jarman Bauchi Garba Noma da Dr. Malam Isa Yagu da Mataullan Bauchi a ƙarƙashin wannan a matsayina na dan siyasa wanda zamo director e governance a gwamnatin Malam Isa Yagu kuma har yanzu muke tare da shi nake secretary na media and publicity na committee din sa ƙarƙashin wannan siyasan ne aka cutar da ni aka tsara ni cikin zalunci kuma yanzu da ni da ƴan uwana muna cikin bala'in da bamu san yanda zamu yi mu cire kanmu ba domin gado an sayar an ba mu magada kudin su sun kashe kudi kuma kotu ta zo ta mana fin karfi ga takaddun mu na ka'ida na rubutawa hukumar shari'a ta Abuja ga takarda nan kamar yanda kake gani na kuma rubuta hukumar shari'a ta jihar Bauchi duka wannan kuka amma har yau ni ban ji komai daga gare su ba daga ƙarshe sai na sake rubutawa ICPC ga takaddun su nan kaga tabbacin cewa sun karba yanda su ne ma suka tuntube ni suka ce mun suna binciken wannan abu sun tura Jos don su binciki cewa suka sake nema na amma hukumar shari'a guda biyun nan har yanzu ni ban ji daga gare su ba amma ina sa kyakkyawar cewa zan ji daga gare su tunda aiki ne na office amma kaji zaluncin da hukumar shari'a ta yi mana kenan da kuma halin da muke ciki a yanzu haka
to yanzu a halin yanzu me kake bukata kana neman a sasanta ne domin ya zamanto a mance da maganan kotu ko kuma dai menene bukatanka kan wannan al'amari halin yanzu
ai abin da nake bukata shine ina neman hukumomin da abin ya shafa na Najeriya tunda ana maganar cewa mun samu canji kuma muna neman kowane bangare ya zamo yana aiki yanda ya kamata musamman bangaren shari'a hukumomin da abin ya shafa da su wa Allah da Annabi su duba mu a matsayin mu na marayu su shigo su duba yanda abin yake da kuma zaluntar mu da aka yi maganar sasantawa ai idan mun yi wani rigima da kai a tsake ne da a sasanta yawa wannan hakkin mu ne duk duniya ba wanda ya sai ce gado ba mallakin mu bane kuma ba wanda ya sai ce mu ba magada bane so domin haka sasantawa a menene ai wannan hakkin mu ne aka kwace domin haka muna fatan hukumomin da abin ya shafa su zo su karba hakkin mu ne su ba marayu su ba mu wanda shi kuma aka kwace masa gida wanda ya biya gida don mu sake huta da tafna dan yanzu haka mun shiga kotu so uku da shi akan cewa lalle sai a biya masa bukatun sa a bashi kudin sa ko a bashi gidansa wanda duk abin da ya kara gaskiya ne ya sai gida ya biya mu ba mu da awan haka kuma ya ba mu kudi mun aminta yawa so kaga bala'in da muke ci kenan
eh haka ne to yanzu daga kashe tunda yake akwai wata mata ma wanda yake aka mance da ita wannan raba gado kenan za a saki sabon lalle kenan gabaki da
shi kaman yanda shi chief inspector tun daga farko shari'a court of shari'a commission na Bauchi shi shugaban shari'a commission yanda yace wannan al'amari babu matsala babu damuwa gado dai shine mata hudu suna gadan mijin su kaso 1 daga 8 ne mace daya ma tana gadan mijin ta 1 daga 8 ne domin haka wannan gado ba canja shi za a yi ba za a raba gadan wannan mata ne wanda aka bata ita kadai a raba musu biyu kowa ta dauki nata kuma da muka tafi da ta tafi ta koma bangaren shari'a bayan yanda aka tura ta shi chief inspector shi Abdul Rashid Inuwa Bello shi ya neme ni yace mun to ga wata magana nace masa na san wannan magana kuma haka ne yace to mu ba su a rubuce cewa mun san wannan magana haka ne yanda na samu sauran ƴan uwa na mutum 16 kowa ya rubuta ya sa hannu akan cewa wannan magana haka yake aka bashi a wannan rana da yace ayin a ranan kuma suka yi duk abin da su a hukumar shari'a daga can sama suka sa aka kwace wannan gida ba tare ma da an sauraro wannan mata ba wanda yanzu maganan wannan mata yana kotun tudin alkali yawa maganan yana nan ana kokarin ma a karba matakin tunda suka kwace wannan gida suka dankawa wata mata ita kadai
to ita Gambo Laraba ko kuma Laraba Gambo da ta halin yanzu
ai dama gidan sama da aka bata turan da aka bata har zuwa rana mai kaman tawo yana mazaunin nata ne kuma babu wani mutum dake alaka da wannan waje ko yake mu'amala da wannan waje yawa babu wani mutum ko dai dake alaka da wannan waje saboda abun mamaki bayan an raba gado shekara biyu abinda Allah ya raba ba alfarma aka mana ba kuma wani mutum ya zo ya sa karfi saboda ya samu dama ya kwace hakkin marayu ya dauka ya ba mu wani wanda ke so to wannan shine abun ya ba mu mamaki ko yake ba mu mamaki
Nura Suleiman kenan a shirin mu na gaba za mu ji martanin da shijar Mambauci Alhaji Garba Muhammad Noma ya maida game da wannan zargi na Nura Suleiman babban magatakarda na kotun shari'a musulunci a jihar Bauchi ma ya tuntubi wakilin mu kan suna son mai da martani to amma har yanzu dai bai ce uffan ba kuma babu wani jami'in kotu da yace uffan kan wannan batun in sun mai da martani za mu kawo muku a huta lafiya
Allah ya kyauta a tarbe mu a ranar Litinin din. Yanzu mun zo ga labaran da suka dauki hakulan jaridun Jamhuriyar Kamaru tare da Muhammad Awal Garba.
Dan fara shirin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Info. An da labarta mana cewar ƴan kungiyar lauyoyin bangaren ƴan awaren Ingilishi sun aika wa shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru budaddiyar wasiƙa da zumman cewar yayi kokari na gyaran kundin shari'ar ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru domin a fassara shi daga harshen Faransanci zuwa harshen Ingilishi. Sannan kuma mayar da yanan gizo-gizo na internet da ya tumbukewa ƴan bangaren na Ingilishi da kuma sako waɗanda aka kama. Yanzu ka suna zaune a gidan yarin birnin Yaounde ita ma jaridan Kalara cewa ta yi matsalan ƴan awaren Ingilishi yana neman fin karfin ministan shari'a na ƙasar Jamhuriyar Kamaru da shugaban ƙasar Paul Biya jaridan Info Martin ita ma ta labarta mana cewar wani dan majalisar dokokin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru dan jam'iyyar adawa ta SAF ta Ni Jomprundi ya cewa ƴan awaren Ingilishin da su fito na fito da gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru domin a ba su ƴancin su Jarida Lemetayo ta rubuto mana cewar hukumar CONAC masu kwato hakkin gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru suna kokarin zargo ministan ilimi mataki na farko uwar gida Yusuf Khadija Alim anda ake zargin ta da rubda ciki da miliyar 3 na sefan kudin na Jamhuriyar Kamaru jaridan Du Sahel kuma ta arewacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru cewa ta yi majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga babban murya ga gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru da zumman cewa ta bi doka da oda na irin anda take gudanar da harkokinta tsakaninta da ƴan gurin hijiran ƙasar tarayyar Najeriya wanda suke kafa a garin Miniwawo. Jaridan Integration kuma ta tsegunta mana cewar ƙasar Faransa tana kokarin raba aurenta da kudin nan na SEPA wanda kasashen da ta yi wa mulkin malako suke amfani da shi tun tali-tali. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Le Messager anda ta nuna mana cewar tsohon sakataren gwamnatin ƙasar Kamaru kuma tsohon ministan cikin gida na ƙasar Murafa Hamidu Yaya yana fama da rashin lafiya a gidan yarin birnin Yaounde ya nemi a kai shi kasashen ƙetare domin ya kula da lafiyarsa amma gwamnatin ƙasar ta yi kunnen uwar shegu Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru
yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna
Assalamu alaikum jama'a mai magana Ali Muhammad Gwaramdor Kalgamma Digawa State mazaunin Ilori Kwara State ku gayawa ƴan majalisar dattawa da fada shugaban ƙasa ba rikicin mulki muka sa su ba su yi kokari su yi wa talakawa aiki su kula da abin da talakawa suke so
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya America. Mai magana Alhaji Musa American Suya Kebin Nigeria mazauni Owari. Sakon da na aika ma ƴan majalisa su sani rata kai bango ina jin ku ni kira ku ina ganin ku ni kira ku ƴan majalisar Nigeria da sanatoci. Wallahi ku bi hankali. Wallahi za mu yi maganin ku. Zabe na zuwa yana kasan ana bin tsera a cikin rami. Haka za mu bi ku wallahi muna tsara.
Mai magana Suraji Shehu mai bala daga ƙaramin hukumar mulki Ilila jihar Sokoto Najeriya. Ina kira ga ƴan majalisar dokoki da ƴan majalisar da sanatocin Najeriya da ku ji tsoron Allah ku ci gaba da ba shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari goyon baya a bisa ƙudurin shi na alkhairi ga ƴan ƙasa. Ku tuna cewa talakawa sun zaɓo ku ne ba don komai ba, don ganin cewa ku ne za ku iya taimaka mishi wajen ciyar da ƙasa gaba. Amma ga halin da kuke ƙoƙarin ku saka gwamnati.
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Botsinga daga Sokoton Najeriya. Do Allah BOA ku isar min da sakona ga ilahirin ƴan Najeriya musulmi da Kirista maza da mata. Dangane da zanga-zangar da an kai wa Abuja ta nuna goyon baya ga Ali Ndumi na dangane da cewa majalisar tarayya bata taka rawar gani wurin dakatar da shi. Babu shakka majalisar tarayya kun yi abin kunya. An ce idan ƙarya kura ta ƙare sallama ta kawa kari ya zan ba ta cikin ɗaki ba ta waje. Ta yi tsuru tsuru yanzu majalisa ga talakawan Najeriya an yi walƙiya sun ganku ga hilin Allah dangane da rashin yi musu ayyukan da sun ka kai ku majalisa sai dai sun aikin rayuwarku. To mu ku sani yanzu a shirye muke 2019 kowane senate wanda a cikin ƙasa ta yi inda yake shirya da cewa har 2019 yana da wuya su koma ma majalisa da iznin laiki.
To madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a taƙaice. To a taƙaice fararen hula da dama sun mutu sannan wasu sun samu raunuka a arewacin Siriya a wani harin gubar iska wanda masu lura da al'amura da jami'an diflomasiyya da ƙwararru ke zargin sojojin gwamnati masu biyayya ga shugaba Bashar al-Assad da kuma alaƙa da Rasha da aikatawa. Wata haɗakar ƙungiyoyin agaji na yammacin duniya ta faɗi tun farko a jiya Talatar cewa adadin mutanen da suka mutu a garin Khan Shahun da ke lardin Idlib sun kai 100 yayin da kuma wasu 350 suka ɗimauta. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi abin da ya kira matuƙar takaicin janye tallafin da Amurka ke bayarwa ga asusun Majalisar Ɗinkin Duniya na taimaka ma bil'adama wanda ke taimaka ma miliyoyin mata da yara a faɗin duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Susan Rice mai baiwa ƙasa shawara a gwamnatin mutumin da ya gada wato tsohon shugaba Barack Obama ta tatsi bayanai a tattaunawar da hadimansa suka yi da wasu mutane na ƙasashen waje sannan ta bayyana sunayensu saboda wata manufa ta siyasa. Zargin da Rice ta faɗi jiya Talata cewa sam ba ƙashin gaskiya ciki. Hukumomi a kudancin Somalia na neman wasu mutane hudu masu abin wato masu aikin bada rigakafin polio waɗanda mayakan ƙungiyar Al-Shabab suka sace. Kuma da zakatattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'aziyarmu ga iyalan takwarorin aikinmu wato Umar Bello Bodweza na Rediyo Niger Mena da ya rasu, da iyalan Isa Sa'idu tsohon ma'aikacin BBC waɗanda dukansu yi Allah ya wa rasuwa. Allah ya ji kansu da rahama ya ƙara hankulin wannan rashi. Yanzu Ahmad Donkwa da kowa a nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya tayar gabatarwa, sai Solomon Abu da ya ba da umarni da injiniyanmu na wannan lokaci wato Charles Hall. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin himma ba ta garago inda muke ci gaba da tattaunawa da Alhaji Sa'adu Maso Kano. Ku wuni lahiya ko mu kwana lafiya.